Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Numan da Dalal FM da kuma Niyya Murya Arewa ko kuma BOA Africa Zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsar ranar Laraba 25 ga watan Satumbar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa malaman addinin Islama sun yi kira da shugabannin kungiyoyin addinin Musulunci da su ringa shiga irin tarukan Majalisar Dinkin Duniya da ake gudanarwa a birnin New York na Amurka. Sannan muna tafa da maimaicin shirin Ciki da Gaskiya na Sarfila Hashim Gumal. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. Amma duk bayan sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Bayan zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa a ƙoƙarin da yake na ganin an sake zaben shi a wadi na biyu. A cewar Pelosi, wannan mataki da shugaban ya ɗauka ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda ya fi ƙarfin doka. Shugaban majalisar ta bayyana wannan matsaya ne bayan da suka gudanar da wata tattaunawa ta sirri da shugabannin majalisar wakilai na ɓangaren 'yan Democrat. Yayin da adadin waɗanda ke kiran a ƙaddamar da binciken tsige Trump ɗin ya ƙaru a yau a ranar Talata. Sai dai shugaban na Amurka ya kwatanta wannan mataki na 'yan Democrat a matsayin bita da kullin siyasa.
I think it's ridiculous. It's a witch hunt.
Wannan ma abin dariya ne, bita da kulli ne. Sun rasa yadda za su yi da ni ne, saboda sun ga cewa ni ne a gaba a binciken jin ra'ayin jama'a. Shi yasa suka kullo ta wannan hanyar cewa za su tsige ni. Wannan dishirme ne. Idan kuka ga takardar da ke dauke da bayanan abin da muka tattauna ta wayar tarho wacce za ku gani nan gaba, za ku fahimci me nake nufi.
Which I assume you'll see at some point, you'll understand.
To a yau Laraba, shugaba Trump ya ce zai saki takardar bayanan da suka tattauna da shugaba Zelensky na ƙasar Ukraine kuma wanda ba a tace ba. Ana zargin shugaba Trump ɗin da yin kira ga takwaran aikinsa na Ukraine da ya ƙaddamar da bincike kan ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da zumar ganin an tono wata badaƙala da za ta ɓata wa Biden ɗin suna a matsayinsa na wanda ake ganin da shi Trump zai kara a baɗi. To a halin da ake ciki, mambobin majalisar wakilai da na dattawa na bin sahun jam'iyyunsu wajen mai da martani kan wannan sanarwa ta Pelosi. Da Republican kuma shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa Mitch McConnell na zargin 'yan Democrat da yin riga malam masallaci wajen bayyana shugaba Trump a matsayin mai laifi. Yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige Trump. Sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai Elijah Cummings, wanda dan jam'iyyar Democrat ne, ya faɗa wa Republican cewa suna tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin ƙasar idan suka kauda idansu suka fifita jam'iyya akan ƙasarsu. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa babban taron majalisar cewa nasara na ƙoƙarin sullube wa duniya a yakin da ake da matsalar sauyin yanayi, amma a cewar shi har yanzu akwai sauran lokacin da za a daƙile mummunan tasirin da ɗumamar yanayi ke yi ga duniya. Ya ƙara da cewa ranar Litinin an tattauna kan wannan batu a wani taron koli inda ya kira ga shugabannin duniya da su himmatu wajen ganin an samar da maslahar da za ta tsaye da yanayi a maki 1.5, sannan a kai shallin samar da daidaito game da gurɓataccen iskar da ake fitarwa nan da shekarar 2050. Shi dai Guterres na ɗaya daga cikin shugabannin duniya cikin jerin shugabannin ƙasashe da suka yi jawabi a ranar farko ta taron koli kan batun sauyin yanayi da ya shafi duniya baki ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta nuna damuwa kan yadda hukumomin Tanzania suke jan kafa wajen fitar da bayanai kan zargin ɓullar cutar Ebola a ƙasar, inda ta yi kira da su fito ƙarara su sanar da duniya halin da ake ciki. Makonni biyu da suka gabata hukumar lafiya ta samu wani taro wanda wato wani rahoto wanda aka fitar da shi ba a hukumance ba, da ke nuna cewa wani mutum mai shekaru 27 ya mutu sanadiyar cutar da ake tunanin ta Ebola ce a Dar es Salaam, babban birnin kasar. Fadila Shu'aib ita ce mai magana da yawun hukumar ta WHO.
We need information to make a proper risk assessment. If it is
muna buƙatar bayanai domin mu samu mu tantance ko cutar Ebola ce ko kuma wata cuta ce daban. Muna buƙatar waɗannan bayanai domin mu bayyana wa duniya. Kuma a shirye muke mu tallafawa hukumomin Tanzania wajen gudanar da wannan bincike.
Technical expertise and help.
Ta kuma ƙara da cewa duk nacin da suka nuna wa ƙasar ta Tanzania na su fitar da bayanan har yanzu shiru kake ji. A da ranar 14 ga watan na Satumba, hukumomin Tanzania suka kira wani taron manema labarai inda suka musanta ɓullar cutar ta Ebola a ƙasar.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da yake gudana a birnin New York na nan Amurka ya shiga rana ta biyu yau Laraba, wani malamin Islama a Kano, addinin Islama a Kano, Dr. Bashir Aliyu Umar ya ce lokaci yayi da shugabannin kungiyoyin addinin Musulunci za su ringa shiga irin waɗannan taruka domin ba da gudunmuwarsu. A hirar da wakilin Ibrahim Mahmud Kwaryai da shi, ya ce zai yi kyau shi ma mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Muhammad Sa'ad na uku ya ringa halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya domin samun damar musayar ra'ayi da kungiyoyin duniya game da batutuwan da suka shafi rayuwar musulmi.
Muna da irin waɗannan wato kungiyoyi ko kuma tarurruka namu na duniyar musulmi, akwai taron OIC, kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi, da kuma Rabitatul Alam al-Islami World Muslim League, ita ma kungiya ce ta haɗin kan ƙasashen musulmi, wanda a gaskiya waɗannan su ne suke wakiltar musulmi ta ɓangaren siyasar duniya baki ɗaya. Abinda za a yi wanda yake zai zamanto ya shafi musulmi da fuskar wani abu da za a ɗauka a matsayin duniya baki ɗaya, waɗannan su ne suke da wannan alhaki. Kuma lallai wato muna kira ga shugabanninmu na musulmi a nan ƙasar, lallai da yake sukan je irin tarurrukan OIC ɗin da ita Rabita, kan in sun je a rinka neman kan cewar ya kamata muryar musulmi ta fito da ƙarfi a cikin irin waɗannan tarurruka ita Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka zalika, ni a fahimtata ya kamata mai alfarma sarkin musulmi a cikin irin waɗannan tarurrukan da ake na Majalisar Ɗinkin Duniya a ce duk shekara shi ma ya je an tattauna da masu ruwa da tsaki don ya ƙaddamar musu da mushkilan musulmin Najeriya da abin da ake ganin wato zai taimaka wajen kyautata halin zamantakewa na musulmin Najeriya tare da musulmin duniya baki ɗaya, domin yana shugabantar sama da miliyan 100 na musulmin na musulmi a wannan ƙasa. Don haka abu ne wanda yake na da rawa da akwai ruwansa da tsakinsa a cikin irin abubuwan da za a ɗauka a matsayin duniya baki ɗaya ga jama'ar duniya baki ɗaya, da zamanto kan cewar to shi ma abin da aka kaddamar na cewa musulmin Najeriya su ma ga irin abin da yake ci musu to a Korea, ga irin abin da suke ganin ya kamata ya zamanto an gyara shi a matsayin duniya baki ɗaya.
To amma dakta, baka ganin watakila rashin yin wannan daga shi ɓangaren sarkin musulmi na Najeriya watakila yana da nasaba da wacce mushkilar da ka faɗa cewa manyan ƙungiyoyin musulunci hatta su ba a ganin su ba a jin ɗure su a irin wannan zaurika na Majalisar Ɗinkin Duniya?
To ai yawanci dama ko dai da ba a ji ɗuriyarsu ba, ai Najeriya tana da ƙarfin da ko da OIC ba su yi ba, Najeriya tana da nauyin da ita a ƙashin kanta za ta yi. Saboda haka ni ina ganin abu ne wanda yake zai amfane mu ga baki ɗaya, ya zamanto kan cewar mai alfarma sarkin musulmi yana halartar waɗannan tarurrukan, kuma yana tattaunawa da masu ruwa da tsaki kamar shi sakatare general da mataimakansa, musamman ma cikin mataimakansa akwai 'yar uwarmu 'yan Najeriya musulma da jama'a, ita ma tana wajen wannan, ga masu ba da shawara
Professor Bade Muhammad Tijan,
Muhammad
Bade shugaban zauren,
ga mai girma sarkin Kano Muhammadu Sunusi shine mai ba yana daga cikin masu bashi shawara akan sha'anin waɗannan SDGs da aka ce za a yi. Saboda haka akwai masu ruwa da tsaki waɗanda suke za a haɗa ƙarfi, za a haɗa wato a dabaru da fahimta da basira domin a kaddamar da abin da yake zai kyautata ma musulmin duniya baki daya daga gudumawan Najeriya.
Dr. Bashir Aliyu Umar kenan, limamin masallacin Al-Furqan da ke jihar Kano a Najeriya. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Madalla, yanzu kuma ga maimaicin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a salamu alaikum. A wannan mako za mu duba wani batu ne da ba saban ba da ya shafi mutane masu larurar rashin gani, wato makafi. Da ake ganin su da kyar sanda suna dogarawa don gane hanyar da za su tafi wajen sana'arsu, inda wasansu da dama ke sana'ar bara. Yau, shirin ciki da gaskiya zai duba zargin cin hanci da rashawa kungiyar makafi reshen jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Musa Adamu Fintuwa ya bayyana kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. A zanta wasu da wakilin muryar Amurka Zahardin Sani a Katsina, Musa Fintuwa ya yi zargin badakala a kungiyar makafi, inda kuɗin da kan shiga asusun kungiyar kan zirare zuwa aljihun wasu kalilan. Hakanan Fintuwa ya nuna damuwa da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da kan kawo kwamatalar shugabanci. To ga dai korafin daga bakin mai shi.
Bismillah wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum. Ni ne Musa Ahmed Funtuwa, mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. Yau kuka na a yau kan shugabannin na kasassu ne na jihar Katsina, musamman sarakunan su na gargajiya wanda suke musamman bangaren makafi, mu da muka fara kafa kungiyoyi a Najeriya. Amma saboda yanda suke mana riko na zalunci da na haƙi, gashi mun koma mu ne baya ba mu da cigaba ko guda daya. Na farko dai asusun kungiyar gaba daya sun kashe shi, kuma sun rike mukamin shugabancin gargajiya na kungiya duka, ko ina haƙi ya fito hannunsa zai shiga. Kuma har yanzu ba su iya neman taimako wajen gwamnatin jiha da kananan hukumomi, wanda kuma suna cewa za su gina gidajen saukar baki na makafi ko na sana'o'i, amma har yanzu ba ɗayan da aka yi kuma ba inda aka inda kuɗin suka shiga. Hatta account inda suka kashe shi an bar shi da kuɗaɗe da yawa. Kuma abin mamakin ma an suka je neman taimakon, sai ka ji shi wanda ke ba taimakon ba su cewa ina asusun kungiya. Sai dai su ɗauki makudan kuɗi su ba su a hannu, kuma a rasa inda kuɗin nan suka shiga. Mutum ɗaya ne kawai a jihar Katsina, mazaunin Kaduna, wanda ake kira Ibrahim Magnet, shi ne kawai ya taɓa. Bayan ya bada sun yi bikin karrama shi ta hanyar yaudarar da suke, ya bada kuɗi an raba, sai ya ware naira miliyan guda ya ce ga ta a raba duk wanda a aji ta kai, duk wanda da ya zo da lalurar shi ko makaho ko gurgu ko kuturu ko kurma, in dai an gansu to a ɗebi wannan kuɗi a mai magani, in kuma sun ƙare a tuntuɓe shi. Nan take sai ya ce su kawo akawunt ɗinsu. Sai aka ce ba akawunt na ƙungiya, sai dai fasinal. Ya ce bai ba da kuɗi a fasinal akawunt. Ya ba da kuɗi ga principal na gamman college, ya ce in dai sun buɗe akawunt na ƙungiya ya ba su. To ban san yadda aka yi ba, suka bi hanyar ta hanya suka yi da principal ya ba su kuɗin nan. Yanzu haka kuɗin nan miliyan guda an rasa inda suke. Kuma kamfanin MTN ya shigo jihar Katsina 2008 ya bada gudunmawa ga na kasassu gaba ɗaya, wanda wallahi inda an yi amfani da gudunmawar nan yadda ya bada. Kuma sannan 2014 ya dawo ya ƙara bada irin wannan gudunmawar dai. Aƙalla a wancan 2008 ɗin da ya bada an ƙwari makafi sama da naira miliyan 5. na kayayyakinsu masu amfani da aka danne aka hana su. Sannan 2014 ma an kwalo makafi sama da miliyan 7. Domin a jihar Gombe mun ji sai da suka kai ga talar motocin sannan aka ba su kayayyakinsu, amma jihar Katsina an kace za ka yi magana. To shugabannin sai a ce kana rigima da sarakunan gargajiya. Kuma sarkin makafi kanshi marigayi Alhaji Magajicin Gida, Allah ji kanshi, shi da kanshi dama ya ce su a Katsina an fi haɗama wajen neman mukami da neman danna haƙƙin mutane ba kamar makafin Daura ba da sarakunan suna ban lafiya talakawansu. Saboda haka ne nake roƙon sarakunan makafi na sauran ɓangarori kada su fita ina fuka farauta su ne, a'a ina fuka yanda ake amfani da ni a Katsina ana danna haƙoƙinmu. Sannan kuma koda wani abu ya same ka na allowance haka aka soke maka ko wani aiki aka kore ka, in ka ce su ne maka haƙƙinka sai sun caje ka daga naira 5,000 abin da ya sama cewa kuɗin zirga-zirgar da za su yi wajen neman haƙƙin. Kuma ba abin da za a yi tunda inda akwai account ɗin ba a kashe shi ba, cikin account ɗin na za a ɗiba a yi maka wannan aiki. Sannan kuma sukan fi makafin Daura ɗin sun kira ne suka ce sai da aka nemi 70,000 hannunsu, sannan aka ce ba a yi musu aiki a ba su allowance ɗinsu. To kuma har yanzu ba 70,000 ɗin ba allowance. Kuma abin baƙin ciki, akwai wasu makarantu na koyon sana'a a nan jihar Katsina kamar guda 6 da aka keɓe na gwamnati. Magidanta ne ke koyon sana'a nan da makafi da guragu da kutaye da kurame. Wallahi abin da ake ba su a wata kowane mutum naira 300,000. To naira 300,000 na a wasu jihohin 700,000 ake ba da zuwa 12. Ni ɗin ne na rubuta wa mai ba gwamnati shawara ta fannin na ƙasassu cewa da Allah gwamnan jihar Katsina ya daure a ƙara musu wannan kuɗi. Gwamnan jihar Katsina aka ce ya ƙara naira 200,000 sun koma 500,000. Wai kuma sau ɗaya aka ba su wannan 500,000 ɗin sai aka ce gwamnan ya sake janye wannan ƙari ya ce ya fasa sun koma 300,000, wanda abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. Tunda gwamnan har 'yan ƙwallo ya ƙara ma kuɗi bai taɓa ragewa ba, bare wanda ya kamata taimaka wanda kuma shi ne ya taɓa taimakon su fiye da kowa ya zai ba su ƙarin 200,000 kuma ya zo janye. Sannan kuma 500,000 ɗin sau ɗaya aka ba su. 300,000 da suke amsa sai an tara na wata 12, sannan a ba su na wata 5 ko 6. Kuma sun wafi an cire kuɗin sarakunan na ƙasarsu, an cire kuɗin ƙungiya, sai dai an lalata kuɗin gaba ɗaya sannan a zo a ba su a hannunsu. Kuma ana zaune lafiya sai kaje sun buga fom su ce matar gwamnan ko kuma ma'aikatan mata za ta ba da gudunmuwa ka fai fom ɗin daga 100,000 zuwa 1,000. Kuma wallahi baka isa ka ce ina na baya da aka buga ba a baka ba, sai a ce kana jayayya da sarakuna. Sannan kuma akwai ma lokacin da gwamnatin shi makafin ta tafi suka ce kowane namiji da mace 400,000 za su bada kuɗin fom, ga kuɗi na an ware CBN za ta bada rance. To suka ce kafin shi mai tafi za a bada rance. Har yanzu abin da aka yi kenan ba kuɗin da aka bada 400,000 a local government 34 na Katsina, ba kuma wannan kuɗi da aka bada. Kuma sun anshi kuɗi na zaɓe naira 2,000,000 wajen gwamnatin jihar Katsina, banda na wanda aka ansa a local government 34 cewa za a je zaɓe Lagos. Mutum ɗaya daga cikinsu aka yi zargin shi cewa ya danna naira
zaɓe na makahi
na ƙungiyar makahi. Ake zargin shi ya danna naira 1,500,000 a gaban mai ba gwamnan shawara ta fannin na ƙasassu. Aka yi wannan maganar ya tabbatar kuma ya anshi wannan kuɗi ya danna ya kashe 900,000 da ya rage wanda ba su yi wata ƙungiya. Su ma yanzu an rasa inda suke. Motocin ƙungiyar makahi da kayayyaki da buhuna da matar gwamnan shi mata bada wallahi ba labarin su ba a fa inda suka shiga ba, kuma an saida su. Shi kanshi mai ba da shara ga fannin da ƙasassu daga wannan ya naɗa shi ba wanda ya sani. Zanga-zanga suka ta yi sai da fauke shi don ya ƙiyadda da abin da suke yi na danna haƙƙin na ƙasassu. Ya ce a zo a zauna su gaya mai haƙƙin da suka danne. Suka ce babu maganar sasanci sai dai ya sauka kawai ga wani ya sa wanda suke so. To kai da ba kai za a ba shara ba, don me kai za ka faɓi wanda gwamna zai zaɓa ya ba shara? Kuma haka suke a local government sai fito da sunan mutum su ce kantoma ya ba shi mai ba da shara ta fannin na ƙasassu. In an ba shi kuma sai su tambaya wani alamar tsake baka. Ko dai ku raba biyu ko ka ba su kashi ɗaya cikin uku tunda wai fu suka nemo maka wannan mukami. To ina ma ni kan tomin suke bani mamaki ma. Ya za a yi mutumin da bai san gidanka ba ya turo maka bai ba da shawara kuma. Wallahi wannan koke-koken namu mun tara su mun kai su guri kala-kala duk inda muka je mun samu nasara a kansu. Wajen shugaban ƙungiya na ƙasa baki ɗaya ya zo ya sa an rushe reshen ƙungiyar. Amma da yake su ne sarakuna sun ƙiyadda yanzu ma cewa suke inda za a je yanzu ba zai musu komai ba tunda shi kanshi ya amfana da harkokin su na murɗiya da suke yi. Kuma sarkin makahi marigayi mun kai ƙara wallahi ba mai fitan zai goyi bayanmu ba, domin duk 'yan majalisar shi gaba ɗaya ba su goyi bayanmu ba suna tare da ɓangaren zaluncin. Amma shi da yake uba ne bai sa kan cikin siyasa ba, wallahi ya yanke hukunci ya hana a yi zaɓe. Ya ce dole sai dai a yi sulhu tunda wancan kalan an yi zaɓe an yi murɗiya. Hukumar zaɓe ta turo wakilanta amma dole haka aka yi ta jihar Katsina. To ta turo wakilai a yi zaɓe, sun riga sun shirya yadda za su murɗa zaɓen. Kai ƙarshe mun kai wajen sarkin Katsina. Sarkin Katsina ya ba da umarnin cewa lalle su tsaya ga farautarsa ta gargajiya ba rumfar shugabancin ƙungiya. To inda abin da ya ba mu mamaki, sarkin Katsina ya yi adalcin da in ba lokacinsa habbai ba a yi wannan adalci ba. domin ya ba mu goyon baya 100% kan abin da ya bincika ya gano na gaskiya. To sai dai ba abin mun ga mu kwarhe-kwarhe mu da ƴan majalisar shi in zaka tashi kai magana ya fice a kada ka ce ko ya kaka kenan. To wanda ya kawo kala an ba ba shi ya bayyana dama kalar shi ba ai ba a jin abubuwan da inda mun bayyana komai da komai namu. Wallahi farkin kabilin da ya fi mana adalci Allah kara mai imani da abun ba haka ba an dauke mataki. To amma yanzu ya ba da umarni sun ki dauka ni da magoya bayana ma tuhumin mu ake ko ina ana kiran mu ni kai na sun ce sun kore ni daga mukamin Bayef wajen da naje na kai kawo wajen sarki. Sauran magoya bayana kuma ana tunanin wai me za a dauki mataki kansu. Wanda ya tilasta muka shigar da kala kotu abun mamaki kuma shi Chief Justice wato alkalin alkalin jihar Katsina ya nuna cewa shi ba zai iya fara kala ba tunda shi patrol leader ne na kungiya. Ayi shari'an nan shine muke so waɗanda suke da wannan hannun haƙƙin abun a kansu don Allah su ji abin da muke ciki. In ho ba a yi wani gyara ba to wallahi makafin jihar Katsina babu yanda za a yi ci gaba ko kaɗan. Mun bamu na karatu da aka bamu to wallahi da yanzu ci gaban da aka bamu professor yanda aka fame shi a Kano da an fame shi a Katsina tunda an riga buɗe makarantar makafi ta Katsina fiye da ta Kano. To amma an danne an saida ko kuma ajiye sai gwamnati sun nema sannan a ɗaukowa a ce za a saida musu da su. To alhamdulillah ina kira ga hukumomi da abin ya shafa musamman masu kare haƙƙin ɗan adam da fannonin shari'a da gwamnati da kanin hukumomi da masu zaman kansu wanda suke taimaka su shigo ciki a yi gyara. Domin in ba haka ba wallahi tunda kungiya ce ta masu bukata ta musamman abubuwa suna iya lalacewa kuma ci gaba ake so. Wallahi inda ana bin abu yanda muke samun taimako musamman yanzu to da an ce wani ya bara a jihar Katsina wallahi ba za a samu ba. Allah ya sa za su saurari mu su share mana hawaye.
Masu sauraro kun dai ji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina Musa Adamu Funtuwa ya yi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗauki wannan korafi zuwa kungiyar makafi ta arewacin Najeriya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Zahar Din Sani da Nasiru Adamu Alhikaya. Ni Sarfi Lahashin Gumi ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Madalla gaida Sarfilu Hashim Gumel da maimakin shirin ciki da gaskiya sai kuma sharhin wasu jaridun Kamaru.
Na sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar La Nouvelle ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta tarwato mana cewar hamshakin dan kasuwan nan dan asalin kasar Faransa Bolloré ya shakaye a yayin da aka kwace gudanar da hadarar da yake yi na tsawon shekaru 25 a makekin tashin jirgin ruwa na Benin kanye kasar Douala kuma aka mika wa wata sabuwar kamfani wanda za ta shiga da gudanar da hadarar amma kamfanin na Bolloré su kwashe ƴan kwamaɗansu domin komawa ƙasar Faransa. Jaridar The Media kuma ta gulmata mana cewar ministan cikin gidan ƙasar Jamhuriyar Kamaru a Tanganji ya gamu da waɗansu matsaloli na masu tayar da ƙayar baya musamman ma a yayin da ya je wani rangadi a ɓangaren ƴan aware an da ƴan bindiga suka buɗe wa tawagarsa wuta amma ba samu salwatan rai ko guda ba ko jikatan wani soja. Sai kuma jaridan Le Economy an da ita kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Gabon ta boye waɗansu magudan kuɗaɗe har sama da miliyar 100 na sefar ƙasar domin gudanar da waɗansu manyan ayyuka guda 28 a faɗin ƙasar baki ɗaya. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta fayyace mana cewar masu ruwa da tsaki a taron da za a gudanar na haɗin kan ƙasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai sun fara gudanar da ayyukansu ka'in da na'in. Jaridar Kamota kuma ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru tambaya ta yi cewar shin ko Prime Minister ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Dangote zai cimma nasara kuwa wajen haɗin kan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar The Guardian ita kuma ta ce shugaba Paul Biya ya bayyana cewar yana buƙatan mutane 200 ko 300 a ɓangaren masu amfani da ingilishin sarauniyar Ingila domin halatan zauren taron da za a gudanar a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Reality an da ta hango mana cewar hukumar wasanni da tsale-tsale na ƙasar Jamhuriyar Jamhuriyar Kamaru suna shirin samu wa club din Indomitable Lions sabon koci, inji minista Mr. Muale Kwambi na kasar Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridan Kamaru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3 na dare da minti 25. Sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin Dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana game da wannan tare da ake na sauyin yanayi a ƙasar New York na Amurka. To ina so na kira ga shugabanninmu na Amurka waɗanda suke halatta wannan tare da su ɗauki wani matsaya guda ɗaya. Matsayin nan ita ce ya kamata su nemo wa kansu hanyoyin da za su kare wannan sauyin yanayi game da illar da yake wa ƙasashensu. Kada su dogara da waɗannan ƙasashe na Turai wajen neman taimako ko karɓar shawara akan yadda za su magance wannan matsala. Ya kamata su zauna a junansu su samu hanyar da za ta kawo ƙarshen wannan matsala na sauyin yanayi wadda ƙasashensu na Afirka nan yake cutuwa domin nan ne suke sakaci wajen ɗaukar mataki a kan wannan abu.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi ne garin Garbace da mun da kungiyar mulkin na kata kasar shi jihar Taraba. Wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya wadda aka fara ko kuma za a fara a yau dangane da mamar yanayi ko canjin yanayi hakika abu ne mai matukar muhimmanci. Kuma muna fatan shugabanni musamman shugabanninmu na Afirka da suka ziyarci wannan taro za su dawo mana da albishir. Domin yanzu ba taro ne wanda za a yi a ringa ɗaukar alƙawura kar ba. Lokaci ne na a yi abu domin mutane su gani cewa ya canjin yanayi ya kawo abubuwa da dama domin dazuzzuka ga baki ɗaya su zama da hamada. Da fatan wannan taro shugabanninmu za su samu mana hanyoyi da za a zo a kawo ƙarshen wannan lamari na mamar yanayi domin a kafa itatuwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Sheikh Kulubaban Rediyo Matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Muryar Amerika yau yana son bayyana ra'ayina dangane da wannan taro da ƙasashe suke yi na limamar yanayi a ƙasar Amerika. Da fatar wannan abin Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Na kuma sauraron ku koshe tukuru baban rediyo Matankari a jihar Kebbi, Najeriya.
Madalla kafin mi sallama ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Majalisar Wakilan Amurka ‘yan jam’iyyar Democrat Nancy Pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump bayan zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa a ƙoƙarin da yake yi na ganin an sake zaben shi a wadi na biyu. A cewar Pelosi, wannan mataki da shugaban ya ɗauka ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda ya fi ƙarfin doka. A halin da ake ciki, mambobin majalisar wakilai da na dattawa na bin sahun 'yan jam'iyyunsu wajen mayar da martani kan wannan sanarwa ta Pelosi. Da Republican kuma shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa Mitch McConnell na zargin 'yan Democrat da yin riga malam masallaci wajen bayyana shugaba Trump a matsayin mai laifi. Yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige Trump ɗin. Sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai Elijah Cummings, wanda ɗan jam'iyyar Democrat ne, ya faɗa wa 'yan Republican cewa su tuna tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin ƙasa idan suka kauda idansu kan wato fifita jam'iyya a kan ƙasarsu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a babban taron majalisar cewa nasara na ƙoƙarin sullubewa duniya a yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hanci. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Turo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huni lafiya.